soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan ana shin hanci lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 3 ga watan Oktoba shekarar 2022. Kwa cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa yayin da Najeriya ta yi bikin murnar cika shekara 62 da samun yancin kai. A gefe guda kasar na fama da matsalolin tsaro da na tattalin arziki da ke sa wasu na ganin cigaban kasar na tafiyar hawainiya. To ko ina mafita musamman kan matsalolin da suka shafi tsaro?
A lokacin da ake zaben ciro na jam'iyya, shi Ahmed Lawal yana can yana takarar zama dan takarar shugaban kasa ne. Kuma sashi na 115 da a cikin baka na dokar zabe ta haramta mutum ɗaya yayi takara guda biyu.
To da fatan za a mana afwan wannan kutse da wannan sauti mana. Muna tafa da shirin zauren matasa wanda Nasir Adamu Hikaya zai gabatar mana da kuma sharhin jaridun Najeriya. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Papa Roma Francis ya yi kira ga shugaban kasar Russia Vladimir Putin da ya dakatar da abin da ya kira wannan rikitaccen tashin hankali da kisa game da yakin Ukraine. Kalaman na Francis wanda ya yi ajiya Lahadi a cikin addu'o'insa na mako-mako a dandalin St. Peter's na Vatican sun kasance daga cikin mafi ƙarfi da ya yi tun bayan mamayar Ukraine a ranar 24 ga Fabrairu. Francis ya ce, roƙona na farko shine ga shugaban tarayyar Rasha, ina roƙonsa da ya daina saboda son jama'arsa wannan tashin hankali da kisa, inji Francis. A ɗaya ɓangaren kuma ina cikin baƙin ciki na gallazawar da al'ummar Ukraine suka sha sakamakon cin zarafi da suka sha. Ina miƙa ƙoƙon bara ga shugaban ƙasar Ukraine da ya buɗe ƙofa ga shawarwarin zaman lafiya, inji shi. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken zai kai ziyara yankin Latin America yau Litinin domin jaddada aniyar Washington a yankin. Da kuma ganawa da wasu sabbin shugabanni uku masu ra'ayin gurguzu a daidai lokacin da ake nuna damuwa cewa yin watsi da yankin ya sa kasar Sin ta kutsa cikin harkokin tattalin arzikinsa. Yayin ziyararsa ta tsawon mako guda zuwa Colombia da Chile da kuma Peru, Benjamin diplomasiyar Amurka din zai kuma halarci taron ministoci tare da tattaunawa kan kalubalen yankin da suka hada da bakin haure, safarar muggan kwayoyi, murmurewa bayan barkewar annobar corona, sauyin yanayi da kuma rikicin Venezuela. Jami'an Amurka sun amince a kebance da bukatar nunawa makwaftan kudancin Amurka cewa sun ci gaba da kasancewa masu fifiko a manufofin Amurka, yadda kuwa mayar da hankali kan manyan batutuwan siyasa kamar yakin Rasha a Ukraine da kuma barazanar China ga Taiwan. To ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar, amma halin yanzu bari mu duba wannan rahoto. Tayin da Najeriya ta yi bikin murnar cika shekara 62 da samun yancin kai daga turawan mulkin mallakan Burtaniya. A gefe guda kasar na fama da matsalolin tsaro da na tattalin arziki da wasu suke ganin suna sa cigaban kasar na tafiyar hawainiya. Sai dai masana a fannonin tsaro da na tattalin arziki sun ce ba a makara ba wajen magance waɗannan matsalolin idan aka bi matakan da suka dace, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Sani Sha'ibu Malamfashi ya aiko mana.
Najeriya babbar ƙasa ce uwa mba da mama ga galibin ƙasashen da ke makotaka da ita a wani lokaci a baya. Yanzu bayan shekaru 62 da samun yanci, ƙasar ta shiga halin kakana kayi ta fuskar taɓarɓarewar tsaro da kuma rauni na tattalin arziki. Duk da haka na tuntuɓi jama'a mu ji ko yaya al'ummar ƙasar suke kallon wannan tafiya da aka yi zuwa yanzu.
Sunana Adam Muhammad Abaji, mazaunin garejin Kawo Kaduna. Alhamdulillah, shekara 62 ne daga lokacin zuwa yanzu, abinda muka amfana musamman shugabannin baya da suka hada kan kasar nan, kasar ta zama dunkule, zama kasa guda. Wani abun alfahari ne. Muna fata ƴan basu koyi da wayancin mutane daga cewa kasar ta dore. Kasu an samu ci gaba na al'umma da arziki, amma ba zaman lafiya. Wannan zaman lafiya shike da mu.
An kakkama mutane ne wannan bidda.
Ko baba ko ba ku bidda ba. Tsayenki na daga nan zuwa birnin Gwada abokai musamman da nake direba abokai ne mu da suke tafiya. Ba ranar Allah duniya da aka ji ba ko da zuwa na ji cewa an ji an bi mutanen da suke gonaki an kakkama wasu marama da suna na samu sara da sun biya kudi
to ina mafita tambayar da nayi wa mai sharhi game da harkokin tsaro Dr. Awal Abdullahi
ayi amfani da dabaru na zamani wanda duniyar da ta ci gaba take amfani da shi shine da ake kira satellite shi aikin shi kawai ya hasko Najeriya kuma zai iya ganin duk wani motsin da ake yi na makami ko safarin makami ko tafiya da makamai kuma a zamanto akwai tashoshi da za a kafa a bangarori na daban wanda za su rika fassara abinda tauraron nan ya hango domin aiwatar da aiki a kan cikin gaggawa na biyu a samu motoci na zamani wanda suke dauke da basira na kimiyya da fasaha wanda daga mita 200 zuwa mita 500 daga inda motocin nan suke wucewa za su iya sansano su kuma gano cewa wuri kaza akwai makamai za su iya illatarwa kuma tabbatar da cewa an je an gano wannan na uku akwai abin da ake kira infrared da yake amfani da yanar gizo duk wani motsi daga parameter 1 zuwa parameter 500 zuwa 700 zai iya gano maka ko cikin dare ko mai hasken rana ko mai duhu zai iya gane maka akwai makami a wuri kaza idan za a amfani da irin waɗannan abubuwan zai taimaka a zamanance wajen nade duk wani wanda yake dauke da makami ko waɗanda suke shigowa da shi daga bodojin mutum da akwai wannan tauraron dan adam akwai kuma tashoshin da za su kula sannan a maida hankali wajen ganin dokoki in ta kama majalisa ta yi wata doka ta gaggawa a fitar da wasu kotun tafi da gidanka zai zamanto ko ina suna nan duk inda aka samu wanda yake dauke da makami ko yake shigo da makami ba bisa ka'ida ba wannan kotun ta zauna ta yanke mashi hukunci nan take kuma a aiwatar
shin ko ta wata hanya za a bi wajen tada koma da tattalin arzikin nan na kasa da yin rauni masanin tattalin arziki Aminu Ibrahim ya amsa mana wannan fatawa
tattalin arzikin duniya ko na kasa bai haɓaka in ba suna da masana'antu waɗanda za su rika fitar da kayayyaki waje kuma a samun mu mutane aikin yi yawancin masana'antu mu da ke nan kasan musamman arewacin Najeriya yawancinsu a durƙushe suke rashin tsaro innan da ya shafi kasar nan tamu ba wani mai hankali daga kasar waje da zai dauko kuɗin sa ya kawo kasan da bashi da tabbas yanzu haka maganan nan da nake dai kaman wata ɗaya da ya wuce ko biyu kamfanonin jiragen saman duniya sun yi niyyar su daina zuwa Najeriya ko su daina daukan fasinjoji saboda kuɗaɗen su wanda duk bayan lokaci sukan ɗebi kuɗin su su mayar da shi kasan su sai ya kasance babban bankin Najeriya ta hana su fitar da kuɗin da suka samu to wannan kaga ba ƙaramin illa bane a ce ba mu da tabbas wato in ana so a ci gaba dole sai an yi maganin wannan matsalan tsaro yadda mutane za su samu aminci su dauko dukiyar su su kawo su zuba a nan kasan mu sai an yi maganin cin hanci da rashawa wanda yayi katutu a harkokin gwamnati da yawa kasashen duniya suna jin tsoro ko yaushe in suka zo Najeriya za su zuba dukiyar su kafin ma su samu a ba su daman su bude kamfani ko su yi hulɗa da mu sai in kaje nan sai ka ba da cin hanci da kama shigowar su kasan nan damu akwai zargi da ake daga airport za a tsare su a ce kawo kaza
sansha mulfashi murya amurka daga katsina a Najeriya
wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniyar
Rundunar sojan Najeriya ta operation haɗin kai ta saki samun nasarar kubudo ɗaya daga cikin 'yan matan nan 'yan makaranta na garin Chibok da aka sace tun fiye da shekaru 8 da suka gabata. Rundunar ta kuma ba da lambar yabo ga wasu jami'an tsaro da 'yan jarida ga Haruna Dauda Biyu da rahoton.
Rundunar sojin Najeriya na operation haɗin kai ta sake samun nasarar kubuto da ɗaya daga cikin ‘yan matan nan na garin Chibok da aka sace tun fiye da shekaru takwas da suka gabata. Rundunar ta ce ta gano wannan yarinya ne a garin Bama kuma tana ɗauke da ‘yan biyu. Wannan ta haifu kimanin mako guda kenan. Rundunar ta ce a wannan shekara kaɗai sun samu nasarar kubuto da ‘yan makaranta na Chibok guda goma kenan kuma in Allah ya yarda za su samu kubuto da sauran. Yanzu ta ce yanzu haka wannan yarinyar tana nan a asibiti kuma ana kulawa da lafiyanta. Wanda daga bisani za a gabatar da ita ga iyayenta. Kamanda tiyata komanda mai kula da shirarewa masu gabacin Najeriya Major General Christopher Musa ke cewa
kwana biyu da ya wuce mun samu wata Chibok daya, Chibok girl daya tana da ta haifi ‘yan biyu ma satin su daya. To ita ma yanzu mun kai ta asibiti ana lura da ita. So zuwan ta yanzu ya zama mun samu guda goma a wannan shekara gina. Dama muna da tara ne yanzu mun samu na goma din ke. To kuma mun tabbatar Allah yanda Allah ya so za mu samu sauran duk za su fita.
Komandan operation haɗin kan Major General Christopher Musa ya kuma karama wasu jami'an tsaro da 'yan jaridu da adadin su ya kai kusan 80 da lambar yabo da ake kira gold medal don saboda yafa musu game da irin jajircewa da suka yi game da yakin da ake da 'yan ƙungiyar Boko Haram ko ISWAP a takaice.
Ba mu son sai in an wani abu ya faru mu ce a'a muna hukunta mutane kawai ba, amma muna son mu nuna in mutum ya yi abun ƙwarai ya kamata a yaba mishi. Mu gode ma waɗanda suke taimakon mu a wannan aikin da muke yi. Wannan yaki yanda muka yi magana ba yakin namu na sojoji kaɗai ba ne, ba za mu iya mu kaɗai ba, banda taimakon mutane ga ko 'yan jaridu ga civilian JTF ga hunters ga kowa da kowa yana ba da gudunmuwan shi yanda muke samuwa kuma Allah na taimakon mu na samun nasara. Kaga yanda muke magana da ku mutane na ganin ko me muke ku kuke yada labarun abubuwan da ke ciki. Akwai mutanen da suke daga nesa ba su san ko me muke ciki ba. In kuma an bar su waɗansu za su zo su yi musu ƙarya su ga kaman babu abin da ke faruwa nan. Kuna magana tsakani da Allah ba wai muna gaya muku abin da za ku faɗi ba ne. Abin da kuka gani shi kuke reporting an kuma shi yake taimake muke samun nasara. Shi da muke cewa mun gode.
Kome wasu daga cikin 'yan jaridun da aka rama ke cewa
sunana Baba Gana Bakarwakin Gala daga Dandal Kura Radio International. Wannan abu ne na murna, abin farin ciki kuma mun dade wato muna sa rai irin wannan lokacin zai zo kuma irin wannan karramawa za ta zo daga bangaren sojan Najeriya. Idan kai la'akari tunda aka fara wannan yaki tare da mu ake gwabzawa a mu je fajen daga mu sayar da rayukan mu, zaka ga soja na rige da bindiga da su RPG kai kuma kana rige da abun nauran dokan hoto da nan da murya kuma haka kana bi kana rubutu ana yaki. To din kama daga wancan lokacin har zuwa yanzu ba taba karrama ko ɗaya daga cikin mu ba, amma Allah ya kawo lokacin da ya kamata a ce an karrama mu kuma an riga an yi, kowa yana cikin farin ciki kuma kowa yana murna kuma hakan ya kara mana kwarin gwiwa za mu ci gaba da aiki na ceto kasan mu Najeriya.
Ni sunana Innocent Dahi, ina aiki da jaridan Vanguard. Gaskiya na ji daɗi din saboda na ɗaya tun da aka fara wannan hargitsi muna kokari muna ta namu professionally muna tura labarin wanda ya kamata don saboda mu taimaka a samu zaman lafiya. To tunda yau sojoji sun duba sun gani cewa gaskiya ya kamata su ma su bamu kaman godiyansu shine suka honorin namu kenan ba da wannan medal din. Kuma gaskiya na ji farin ciki na jin daɗin sa, Allah kuma ya bamu zaman lafiya Borno da kuma na Najeriya gaba daya.
Wasu daga cikin 'yan jaridu da aka rama da nan ban girma kenan ciki har da ɗaya daga cikin wakilan sashin Hausa na muryar Amurka Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda, ƙarshen labaran duniyar kenan.
Gaida Halifa Kabir Isa da takarantar mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shakata da wannan waka. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Zauren matasa. Masauraro, barkamu da dawowa sabon shirin zaurin matasa da VOA da ke tabo abin da ke cewa matasan tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Har yanzu zauren na tare da matasa na ƙaramar hukumar Karuwa a jihar Nasarawa kan yanda dokar hana yawo kan shafi rayuwarsu ta yau da kullum. In za a tuna, shugaban ƙaramar hukumar Thomas James ya ayyana kafa dokar da za ta ci gaba da aiki har sai yadda hali ya yi. Muna tare da matasa a zauren da suka haɗa da Muhammad Jamil Umar, Ibrahim Abubakar Yarima, Buhari Yunusa Kumriya, Shamsuddin Ilyasu da Abubakar Abdulrazak. Makon jiya, Shamsuddin Ilyasu na magana ne kan labarin da aka bayar na yanda barayi suka yi nasarar sata a wata kasuwa ba tare da ankarar 'yan sanda ba, kuma dama ayyana dokar ce ta hana yawon dare saboda daƙile shigowar 'yan ta'adda yankin, da bayanan sirri suka nuna wasunsu na yin sadab-sadab suna neman mafaka a yankin da ke da yawan jama'a a jihar Nasarawa.
Dole police station ta fi wannan bakin hanyar tsaro.
Akwai shekarun da a baya ake kai hari a kan ofisoshin jami'an tsaro. Yanzu ma abun watakila arewa ne ya sauki, amma yankin kudu maso gabas ai kaga kusan kullum sai an kai wa jami'ai hari.
Yankin kudu maso gabas, ƴan IFOP sun fi jami'an tsaro ƙarfi a wannan yankin. Abin da muke magana wannan gurin da yake faruwa, abin da yake faruwa, police tsawa a gurin, office na ƴan sanda kala-kala. A wannan police station na Maraba shine babban police station na Kano. To abin da suka sani shine dun gari ya waye zaka zo ka samu an cika mashuna a gurin nan an kamo su, zaka ga an tara keke nafe, amma a ce wai bai wuce mita 300 ba tsakanin shagon da police station. Kuma abin da muka sani police tsawon da suke cikin wannan gurin sun fi na bakin hanya yawa wallahi.
Ni a alawar
yawa Ibrahim da Abubakar na lura.
Ka san aka ce hukuma ni banda tabbaci akwai wata akwai wasu ƴan gungun ƴan ta'adda da suka fi ƙarfin hukuma, ko wasu irin nan ce irin ƴan marasa ji na haka masu tare kayan zaune ko okay da ni bana tabbaci akwai wanda suka fi su irin ta wurin karko karfi haka kamar yanda wanda yake bayani ya ce wai
can ba wanda ya karko hukuma,
ba wanda ya karko hukuma, sai dai in su hukuman basu dauki muradin irin matakai akan su yi aikin ba. Sannan kuma ba wannan ai in ka duba ga ta wani gefen ma ai akwai cin hanci da rashawa in ka duba gani ta ma da ma a ce dan ta'adda ya fi ƙarfin wai hukuma dan ta'adda.
Wato Ibrahim da mu maganar da ake kaurowa suke daga wani waje sai suka samu mafaka a wurin da yake karamar hukumar, har yanzu akwai sassa da watakila an ce akwai wajaje ma unguwanni na gina na baya can wajaje
rubani ko babu ana cewa an ce
wato gaskiya wannan magana haka take, wai Hausawa suka ce babu gagarare sai barare, haka ne babu wani dan ta'addan da zai taso a ce wai ya shi karfin hukuma babu shi. To amma abun magana shine shin in abun ya zama na kaman zargi ne ake, yanzu misali in an ce yan ta'adda sun kauro sun dawo garin Karo area Karo gaba daya, shin ana da tabbacin inda suka kauro din suka zo na ko kuma zargi ne ake? To kaga in ya kasance
bayanai ne irin na sirri na jami'an tsaro,
to irin wannan kuma bayanan ne ba ni a na fahimta ya kamata ma gwamnati ta fito da ai anguwannin nan duka akwai masu unguwanni, sau nawa ni dan sanda ya kama ni in ce masa in bai yarda da ni ban mu je an taso mai anguwanmu, in yace bai san ni ba duk inda zai kai ni ya kai ni. To kaga ai ya kamata ya shugabanni su amfani da wannan damar ta masu anguwanni da ake da ita, yau in ka sai filiya anguwa dole sai ka kai mai anguwa ya sa maka hannu. Yau idan ka duk mai gidan da zai sa gida ɗan haya a gidansa dole sai ya sanar wa mai anguwa. So kaga masu anguwanni suke da damar da za su san cewa waye ya shigo, waye ya fita, waye mutumin banza, waye mutumin arziki. So kaga irin wannan da gwamnati tsaya tana ɗaukar irin wannan matakan, ina ganin mu da muke zarginta karin cewa tana azabtar da mu ne. So ya kamata a haɗa kai da masu anguwannin nan da matasan gari da dattijan gari domin a shawo kan wannan matsalar. Kuma duk da ake wannan maganar iyakan wannan hanyar ne
cikin gari in kana fita cikin anguwanni karfe 1 za ka ga mutane suna abubuwan da suka ga dama kuma kamar yadda Shamsu ya bayani akwai hanyoyi da duk inda kake so ka shiga ta zagayen garin nan ba inda ba za ka shiga ba to kaga ya kamata gwamnati ta duba irin wannan tsarin ba wai lalle sai an mutu wannan hanya za a kawo karshen wannan abubuwan ba to a duba wasu tsarukan da ake ganin za a nemo mutum
ya nuna wato sassan kamar yadda na lura matasan nan ke son fada sai an zage anguwar nan ko ta ina da jami'ai kenan
eh to ba wai muna kira da a zagaye ko anguwa gaba ɗaya bane abinda kuma wani tsokaci ne nake son in ƙara yi akai kamar danganci da masu angunne kamar da Malam Shamsu ya magana saboda idan gari ya lallace in gari ya lallace masu anguwa su suka lalata shi idan ya gyaru masu angunne su suka gyara shi saboda me yasa ne ce haka yau idan ka zo kana sabo kana neman guri wala Allah gida ne ko fili ne ya kamata haƙi ne na mai anguwa a matsayin shi yanda yake wakiltan al'umma me ya kamata yayi ya maka a ce yana da wani tsari wanda zai maka wasu tambayoyi waɗanda za su tabbatar masa da cewa kai daga ina ka fito kafin ma abu na farko kai waye ne
amma
sai ya zamto
Jamilu in ka kula kamar masu sarautar nan ba su da wani abu wani karfi a gwamnati ai sai dai shawara
kai amma me zai hana shi me zai hana su su nemi wannan damar a gurin gwamnati
amma gwamnati zai hana su ke da bakin
gwamnati kaga su wannan masu anguwannin nan ai akwai waɗanda za su sama su musu bayani sai su wakilce su ta wani gefen kamar shi ne zai iya zuwa dole ya sami DPO mai bayani akan al'amuran da ke tafiya a anguwan shi so shi kaga shi daga DPO ne shi ma in ya ga cewa akwai da sakon da zai kai wa commissioner akan a taking action akan abin da ke faruwa akan shi anguwan mai anguwan da ya bayar korafi kenan so kaga ta wannan gefe da iya sauraron maganar shi ɗaya kenan sannan kuma bayan wannan an ce ai akwai ɗan ta'addan da suka kafa sansani a karamar hukumar Karo local government ni na duba na gani kwata kwata ita karamar hukumar Karo ita gudanarwa
ce
kawai da yawan jama'a ne
sannan
da in ma a daji ne wannan yawo-yawon da su 'yan hukumar suke ba su gano wani sansani suka kafa ba okay in ma a ce sun bazu ne a gari bare taba yawa a ce ba a gano ko da mutum ɗaya bane su
har yanzu
tun da ake ba mamaki ana kama mutanen ba lalle sai an fada wa mutane
su masu anguwanni ba gwamnati suke yi ma aiki ba al'umman da suke tare da su ai idan na zo ni na siyi fili a anguwan zan biya al'ada gwamnati nake biya al'ada ai mai anguwan ne da shi da mukarrabansa su ne suke cin wannan kuɗi so saboda haka suna aikin masu 'yan anguwan su abin da sun dukansu sun yi ittifaki zaman lafiya shi ne mafita a gurinsu sai da zaman lafiya ne sarautan za ta yi sai da zaman lafiya ne in sana'a ka zo ka yi in ma zama ka zo dai ka yi kana buƙatar zaman lafiya to mai anguwa babu ruwan shi da wai bayi da ƙarfi ko wani me idan mutanen anguwan duka suka tashi suka tafi police station ai ina ga dole a ba police station musu tafi secretaria dole a tsaya a dubi matsalolinsu saboda to mutane su ne gwamnatin mutane su ne gwamnatin mutane su ne wannan sarkin shi ba dole sai gwamnati ta mara masa baya ba in mutanen anguwa suka mara mishi baya ya isa su je su kaddamar da duk abin da suke so su kaddamar ni abin da nake gani kenan ba wai maganan a ce dole wai sai yana da karfi wato gwamnati tana yi da shi wannan ba dalili
okay to ni ina ganin abin da ka faɗa Hamsa anan shine ita dai gwamnati take da haƙƙin kare rayuka da dukiyar al'umma to ita ya kamata a ce ta ja su waɗannan sarakuna da masu anguwanni a jikinta.
Matasa ku sake dakatawa a nan makon gobe in Allah ya kai mu za mu ɗora. Godiya ga matasan na ƙaramar hukumar Karo a jihar Nasarawa a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum.
Tumar Allah yanzu kuma sai sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridin ne da jaridar The Vanguard. Daya daga cikin manyan labaran tana cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya duba faretin ban girma na karshe a matsayinsa na shugaban kasar Najeriya a bikin samun yancin kan Najeriya da aka gudanar a ranar Asabar din nan. Shugaban Buhari wanda tun farko a jawabinsa ga 'yan Najeriya ya yi kira gare su da su ci gaba da bayyana kishin kasarsu Najeriya bisa la'akari da shekarun da aka shafe da samun yancin kai daga kasar Burtaniya. Sai kuma jaridar The Nation daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka hukumar da ke kula da 'yan sanda a Najeriya ta amince da ƙarin girma ga wasu manyan 'yan sandan kasar guda 417 wanda aka amince da ƙarin girman na sun hada da AIG Bello Sadiq da AIG Dandaura Mustapha wanda suka samu ƙarin girma zuwa DIG wato mataimakin babban fito janar 'yan sandan Najeriya. Sai kuma jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran Daily Trust na cewa yanzu haka matatan man fetur ta kasa NNPC ta sayi gidajen mai 380 mallakan kamfanin Owando da ke sassa daban-daban na Najeriya. Shugaban hukumar matatan man fetur ta kasa NNPC injina Mele Kyari shine ya tabbatar da hakan a lokacin kaddamar da daya daga cikin gidajen man da aka saya. Yanzu haka dai gidajen man fetur mallakan matatan man fetur ta kasa NNPC ya kai 380 kenan. Sai kuma jaridar Premium Times ake bugatar gizo daya daga cikin manyan labaran da cewa marigayi Abba Kyari da marigayi Janar Atairo a daga cikin manyan 'yan Najeriya da shugaban kasa Muhammadu Buhari zai girmama a bikin bada lamban yabo ta kasa a mako mai zuwa. Duka-duka dai akwai mutane 'yan Najeriya 437 da za a baiwa lamban yabo na girmamawa da suka hada da shugaban hukumar shirya jarabawa ta kasa JAM wato Professor Ishaq Oloyede da babban darakta a hukumar cinikayya ta duniya Ngozi Okonjo-Iweala da mataimakiyar shugaban majalisar dingin duniya Hajiya Amina Muhammad da shugaban majalisar dattijan Najeriya Dr. Amala da kuma alkalin alkalan Najeriya Mr. Kayode Ariwoluwa da kuma tsohon alkalin alkalan na Najeriya Justice Tanko Muhammad. Daga bangaren sarakuna kuwa akwai sarkin Bichi Alhaji Nasiru Ado Bayero da shugaban cocin Katolika na Abuja Ignatius Kaigama. Sai kuma jaridar Leadership daya daga cikin manyan labaran tana cewa gwamnatin kasar Amurka ta kara jaddada kudurinta na taimakawa Najeriya wajen yaki da matsalar tsaro a kasar. Jaridar Leadership ta ruwaito babban sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken na faɗi a wata sanarwa da ya fitar albarkacin bikin ranar samun yancin kan Najeriya cewa gwamnatin Amurka da Najeriya za su ci gaba da taimakekeniya tsakanin su musamman ma dai ta fuskar tsaro. Karshen sharhin jaridan kenan. Babangida from Murai Amurka daga Lagos.
To yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
Papa Roma Francis ya yi kira ga shugaban kasar Russia Vladimir Putin da ya dakatar da abin da ya kira wannan rikitaccen tashin hankali da kisa game da yakin Ukraine. Kalaman na Francis wanda ya yi ajiya Lahadi a cikin addu'o'insa na mako-mako a dandalin St. Peter's na Vatican sun kasance daga cikin mafi ƙarfi da ya yi tun bayan mamayar Ukraine a ranar 24 ga Fabrairu. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai kai ziyara yankin Latin America yau Litinin domin jaddada aniyar Washington a yankin da kuma ganawa da wasu sabbin shugabanni uku masu ra'ayin gurguzu a daidai lokacin da ake nuna damuwa cewa yin watsi da yankin ya sa kasar Sin ta kutsa cikin harkokin tattalin arzikinsa. Yayin ziyararsa ta tsawon mako guda zuwa Colombia da Chile da kuma Peru, banjamin diplomasiyar Amurka din zai kuma halarci taron ministoci tare da tattaunawa kan kalubalen yankin da suka hada da bakin haure, safarar muggan kwayoyi, murmurewa bayan barkewar annobar corona, sauyin yanayi da kuma rikicin Venezuela. Jami'an Amurka sun amince a kebance da bukatar nunawa makwaftan kudancin Amurka cewa sun ci gaba da kasancewa masu fifiko a manufofin Amurka, duk da kuwa mayar da hankali kan manyan batutuwan siyasa.
To masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi, sai kuma can da rana idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri. da misalin karfe 4 agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Kada manta za a yi zuwa shafinmu na internet domin sake jin wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu kan a madadin Hanifa Kabir Isa da Titani gabatarwa da kuma Solomon Abudi hada mana shirin. Sai injiniyanmu ne Carl Stalin, ni Mahmud Lalo nake cewa auni lafiya, mu kuma mu karasa kwanan lafiya.